tsohon shugaban kasar ta zahiri an san Suki a cikin rayuwar mu. Suki da sauran shugabannin da aka zaba ta hanyar demokradiya na ci gaba da kasancewa a tsare tun ranar 1 ga watan Fabrairu. Kungiyar Taliban ta ce ba Amurka bace ta samar da shirin rage tashin hankali na tsawon watanni uku ko don samar da yanayi mai kyau na tattaunawar sulhu da Afghanistan, a cewar jami'an Taliban biyu suka faɗa murya Amurka jiya Asabar. Mun samar da wani shiri wanda ƙarƙashinsa dukkan ɓangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali, amma wannan ba tsagaita wuta ba ne, in ji mai magana da yawun Taliban Muhammad Na'im. Bai bayar da ƙarin bayani ba. Wani jami'in Taliban ɗin ya ce an tattauna shirin ne tsakanin Amurka da Taliban a Qatar na wani ɗan lokaci. Jami'an Taliban, banda kakakinsu a hukumance, ba su da damar yin magana da kafofin yaɗa labarai, don haka suna faɗin bayanan ne kawai ba tare da sunansu ba.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Ma'abota sanyin sulhu a matsayin mafita ga taɓarɓarewar tsaro a yankin arewacin Najeriya sun fara wani taro a garin Kaduna. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bakin mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin tsaro, Manjo Janar Baba Gana Mangulo, ke nuna dawowa daga rakiyar sulhu da waɗanda gwamnati ke ɗauka a matsayin abokan gaba na zaman lafiya. Nasiru Adamu Elikaya na ɗauke da ƙarin bayani akan wannan taron da ke gudana.
Janar Mangulo ya ce ba za a yi sulhu da miyagun iri ba, kawai murƙushe su za a yi, da hakan ke nuna gwamnatin tarayya ba ta ga amfanin sulhu da masu riƙe makamai ba. Da ya kai ga shi kansa shugaba Buhari ya ba da umarnin buɗe wuta ga duk wanda aka gani da bindiga a daji ba tare da bin ƙa'idar doka ba. Taron da zai haɗa da makiyaya da wasu da lamarin tsaro ya taɓa shafa, inda za su ƙarfafa batun zama don tattaunawa da waɗanda suka ɗau makamai don kwance musu ɗamarar faɗa ta lalama da yiwuwar samun diyya.
Akwai mitin ɗin da za mu yi akan dai a irin matsalolin arewa ne. Har shi da arzikin tare da shi dai za a zauna da wasu manya-manyan mutane za mu tattauna sosai da sosai, amma na ce don Allah su gayyace iri-irin ku.
Duk da haka ba cikakken labari kan taron, amma ɗaya daga mahalarta taron makiyayi Abubakar Usman Shumo ya ce Dr. Ahmad Gumi ne ya gayyaci jama'a da za su yi kokarin jan ra'ayin hukuma ta sake gwada sulhun ta hanyar tattauna da waɗanda suka zama bara gurbi. Hakanan Shumo ya nuna damuwa ainun ga yadda masatar mutane suka koma sace ɗalibai a makarantu, da ya ce hakan babbar barazana ce ga ci gaban ilimi a yankin arewacin Najeriya.
Sunana Muhammadu Zado Oroji. Idan aka yi sulhu da su zai sauki har a waye gari cewa ba wanda yake yi mana ba. Duk wani mutum da ya kashe wani ya san cewa shi ma ba za a bar shi ba komai daɗewa. Ina ganin za a samu ƙungiyoyi ko mutanen da suka san wannan mutane, to ya kamata a kira su zauna da su kowace jiha a yi sulhu. In ka duba kowane lokaci aka yi magana da cewa suke an canje musu shanu a yi musu kansulan sulmi ne, gwamnati na iya taimako waɗanda aka wannan in su ne suke abin nan suka hasala suka zo suka yi wani, in kuma wasu ne suka shigo a cikinsu suka koya musu wannan abun, duk a neme su daga ina suka yi, to ƴan ƙasa ne ƴan waje ne, duk a bincika bilhaƙi a tabbatar da cewa sulhu yana da kyau, duk abu na duniya da sulhu ake yin sa.
Shugaban rundunar adalci Abdulkarim Dayyabo ya ce dalilai na tsawon shekaru suka haddasa taɓarɓarewar tsaron da sai an zauna a gano bakin zare.
Abu ya bayyana cewa ba haka kawai abu yake faruwa ba, tun da maganganu suna faruwa iri daban-daban kamar da alamun cewa waɗanda suka kamata su hana da hannunsu a ciki. Kuma na sha faɗa ba ɗaya ba biyu ba uku ba tsawon shekaru cewa duk abin da ga anya hana shi ya ƙi hannuwa, masu ikon hanawar ne suke yi ko suke sawa a yi da izininsu duk abin da sa so su danne. Ai kaga sani Abacha ma lokacin da shugaban kasa ya ce duk irin wannan calamities din da suke faruwa in ya wuce awa 24 ba a yi maganin sa ba, to da hannun gwamnati a ciki. To gwamnati kuma ya danganta babban abace ba sai lai kai tsaye shugaban kasa ko gwamna kai tsaye ba. In dai a cikinsu akwai gurɓatattu kuma suka yi amfani da damar suke da suka yi wani abu na gurɓata, to Allah ya sauke sai dai neman gyara, kuma idan ba mu gyara ba to Allah zai gyara.
Wani abun damuwa shi ne yadda ƙalubalen na tsaro ya shiga wani sashi a jihar Kebbi, inda akalla aka sace wata mata a yankin karamar hukumar Kalgo, kazalika da samun tsama tsakanin Fulani makiyaya da wasu masu shigen 'yan sintiri. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki ɗaya. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Kungiyar Taliban ta ce ba Amurka ba ce ta samar da shirin rage tashin hankali na tsawon watanni uku. Ko don samar da yanayi mai kyau na tattaunawar sulhu da Afghanistan, a cewar jami'an Taliban biyu suka faɗa murya Amurka jiya Asabar. Mun samar da wani shiri wanda ƙarƙashinsa dukkan ɓangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali, amma wannan ba tsagaita wuta ba ne, in ji mai magana da yawun Taliban Muhammad Na'im. Bai bayar da ƙarin bayani ba. Wani jami'in Taliban ɗin ya ce an tattauna shirin ne tsakanin Amurka da Taliban a Qatar na wani ɗan lokaci. Jami'an Taliban, banda kakakinsu a hukumance, ba su da damar yin magana da kafofin yaɗa labarai, don haka suna faɗin bayanan ne kawai ba tare da sunansu ba. Katafarin kamfanin man fetur na Saudiya Aramco ya sanar yau Lahadi cewa ribar da ya samu a shekarar 2020 ta faɗi warwas zuwa dala biliyan 49, wani babban ragi da aka samu yayin da cutar coronavirus ke yaduwa a kasuwannin makamashi na duniya. Kamfanin mai na Saudiya ya fitar da lissafinsa na shekara guda bayan annoba ta haddasa faduwar farashin mai zuwa mafi karanci, yayin da mutane suka daina yawo a duniya domin daƙile yaduwar cutar. A cikin 'yan makonnin nan, duk da haka, farashin ya tashi yayin da aka sassauta takunkumin motsi da haɓaka kasuwanci da kuma mutane da yawa ke yin rigakafin COVID-19. Har yanzu manazarta sun yi gargaɗin cewa kimar da ake bukata na iya kasancewa nesa. Ribar kamfanin Saudi na Aramco dala biliyan 49 a shekarar 2020 ta sauka daga dala biliyan 88.2 a shekarar 2019 da dala biliyan 11.1 a shekarar 2018. Duk da haka, Aramco ya kasance ɗaya ga cikin kamfanoni masu matuƙar daraja a duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na gaba, inda a jamhuriyar Nijar kuwa aka fara wani shirye-shirye na matasan kasar da ke nema shiga cikin gasar wasanni ta ƙasa wanda ake shirin gabatarwa. Haruna Mamman Bako ya aiko muna da ƙarin bayani akan yadda wannan tankaɗe da rare ke gudana.
Ceremonie scolaire nu atelat aux éliminatoires régionales jura sur l'honneur de respecter.
Ɗaliban jihar Tawa suka share rantsuwa yau da safe a garin birnin Kwanni kenan gabanin soma wasannin tankaɗe da rairaya na jihar Tawa da ya shafi gundumomi 12 na jihar don shiga wasanni na ƙasa na ɗaliban ta za su wakana daga 24 zuwa 31 ga watan Maris na bana. Jim kaɗan bayan kammala gabatar da 'yan wasan na gundumomi daban-daban, shugaban gundumar birnin Kwanni ya yi mini wannan bayani.
Lalle abu ne mai mahimmanci, ka san motsa jiki yana cikin tarbiyya wanda take ƙara ilimi. Aka ce in jikinka yana da ƙarfi kenan hankalinka yana ƙara ƙaruwa. Wannan haɗuwa alhamdulillahi kaga dai duka department mun zo mun ga kowa ya kawo nashi delegation, kuma kansu zo kowa ya shiryo ya aiko nashi contribution kamar tallahin da ya kamata a adana wa'annan 'yan kwamballar.
Wasannin da sun ka haɗa da ƙwallon hannu da ƙwallon ƙafa da tsallake-tsallake da kokorar gargajiya, abin da ya sa Muktar Kane Muhammadu shugaban sashen motsa jiki na makarantun nan boko na jihar Tawa yi mini bayani yanda suka shirya wannan ganawar ta 'yan makaranta na jihar Tawa a garin birnin Kwanni.
To yau dai mun zo a birnin Kwanni saboda taro ne an kai, basuke akwai wata babbar taro da ake ce mishi championnat national de sport scolaire. Wannan taron bana doso ne ana yi shi, doso du 24-31 mars ne ana yi taron nan a doso.
Suma ɗaliban sun ce shirye suke su soma wannan tankaɗe da rairaya cikin tsanaki.
Abdulaziz Musa Atawaville karce geben zogi. An yi shiri iya shiri don cikin tawa ma sai da aka yi zazzage na kowace ikwal. Kowace ikwal shirya ta kana ta mutane aka yi zazzage aka gwabza sannan aka hiddo mutane. Suma duyan departement voila. Suma sun yi zazzage nasu yanzu gashi an haɗe Kwanni shi ma sake zazzage za a yi a ɗauki mutane waɗanda za su ta su yi representant duka tawa duka.
ana da wari da Abdul Salim Idris Sani Tawville ni da a to abun da ya kawo mu nan ga saboda mu samu mu kokarta mu huce akan bunga ayyukan da muke yi
sunana Halima gaskiya kan ni na shirya ma in Allah ya yarda ina neman samu huce
daga bisani alƙalle a wurare daban-daban na wasannin sun sha rantsuwayen adalci a cikin nasu aikin
Fermat des officiers nous officiels aux éliminateurs régionales jurons solennellement sur leur honneur de respecter et de faire respecter le code qui régit les compétitions de faire preuve d'impartialité et de neutralité afin de garantir la réussite totale de ces compétitions je le jure
Haruna Oman Bakwan Birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga Birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Masoraro har yanzu dai shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Barkamu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagoran shirin da ya gabata a cikin shirin idan ana biye da mu mun ji yanda wani matashi yayi amfani da kafar sada zumunta ta yanar gizo wajen yaudara da damfaran budurwarsa da suka shafa tsawon shekara daya da wasu watanni suna soyayya wanda daga karshe ba a wanye ta dadi ba bayan da hukumar yan sanda ta jihar Katsina ta yi nasarar kama shi da kuma daura masa laifin sata da yaudarar yarinyar ta kafar yanar gizo ga dai saurayin mai suna Abdullahi Umar wanda ya amsa laifin sa kamar haka
eh wannan abin ya faru amma magana kudi ne gaskiya na dauki system eh na dauka a dakin yayinta man hadu da ita a internet ne
ana iya cewa ita dai wannan budurwar wacce saboda sha'ani na tsaro ba za mu ambato sunanta ba ta auna arziki musamman idan aka kwatanta da dimbin samari mai yaudara masu amfani da kafafan sada zumunta wajen damfara da mai yaudaran ƴan mata ta baiwa mata ƴan uwanta shawara dangane da halin da ta tsinci kanta
sai ina kira ga ƴan uwana ku lura sosai kamar yanda ni ma na lura da wannan bawan Allah hankali kada ku yi saurin ba mutum dama ba ku san ko waye shi ba ku kawo shi gidanku ni kaina da na kawo shi gidan mu naida na sani sosai saboda na biyu ina kukana kasa sukunta a kama shi
kakakin ƴan sanda ta jihar Katsina SP Gamba Isa ya ja hankalin iyaye da su yi hattara
kuma a wannan gaba nake so yi kira ga iyaye musamman iyaye mata da su kansu ƴan mata ba ba a haduwa da masoya wanda kike so zaki aura ta kafar sada zumunta kamar Facebook ko WhatsApp ko wani abu amma ya kamata a iyaye su hattara irin abubuwan yanzu salo na zalunci na cuta da wasu bata gari suke amfani da shi domin su zo su sata a gidajen bayan Allah wadanda ba su ba su gani ba
matsalar dai bai tsaya ga ƴan mata da samari kadai ba har ma da ma'aurata duk kuwa da alfanu da wasu ke samu daga kafafan sada zumunta kamar yanda wasu matan suka bayyana
sunana Habiba Zaria Road daga Kaduna Nigeria to gaskiya social media yana da amfani bai da amfani amfanin sa shine sada zumunci zaka kira ka sada zumunci to amfanin sa kenan shi kuma rashin amfanin sa shine wanda yake cewa zaki kasance mata aure ce ke zaki chatting da wannan namiji ki chatting da wancan namijin ki gabe da babe kamata ba haramun ne zaka ga mata aure za ta hada lambobi da dama ta shiga ta hada wannan lambar ta hada wannan lambar har ta binciko cewa lambar namiji ne kin ga bai dace ba sannan kuma ƴaƴayen mu za su binciki har kaga sun shiga cikin binciken fatsala kiga sun binciko abubuwan da bai dace a ce akan matsayin su suna yara ya kasance sun ga irin wa'innan abubuwan ba kin ga rashin amfanin sa ya shigo
sunana Fatima Baba Shehu daga Jos gaskiya social media ya zama wandana a ko ina sannan amfanin shi yana da yawa haka nan illan shi yana da yawa kamar misali ga mu mata amfanin wannan kafafan sadarwa ya taimaka mana wajen koyon abubuwa daban-daban yakan taimaka mana mata wajen koyon girke-girke wajen tsaftar mu wajen kwalliya wayar da kanmu yana creating awareness abubuwan da baka sani ba akwai groups na matan da zaki iya zuwa ki tambaya abin da baki sani ba za a yi amfani da shi a wayar